toujours, ils seront aussi les derniers.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Lalo, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa dakarar Amurka sun kubutar da Amurkan nan da ɗan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suka sace a jamhuriyar Niger, suka kuma tsallaka da shi Najeriya. Sannan za ku ji cewa fitaccen jarumi Sean Connery da aka fi sani da James Bond ya rasu. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Wasu dakarun Amurka na musamman sun kubutar da wani ba Amurka da wasu 'yan bindiga suka sace bayan wani farmaki da suka kai arewacin Najeriya. Farmakin da aka yi amannar ya yi sanadin mutuwar waɗanda suka yi garkuwa da ba Amurka da dama. Wasu majiyoyin jami'an gwamnati biyu da suka nemi a sake sunansu sun ce farmakin da aka kai wanda ya kubutar da Philip Walton mai shekara 27 ya haɗa hadda dakarun Amurka na musamman da ake kira Navy SEALs. Inda suka kara da cewa babu wani sojin Amurka da ya ji ko da kwarzani kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. A ranar Talata da ta gabata aka sace Walton a gidansa da ke gabashin jamhuriyar Nijar, a cewar majiyoyin. Wani jami'in diplomasiya a ƙasar ta Nijar ya ce a halin da ake ciki, Walton na gidan jakadan Amurka da ke birnin Yamai. Tuni shugaban Amurka Donald Trump ya shiga shafin Twitter ya rubuta cewa wannan babbar nasara ce ga jaruman dakarunmu na musamman a yau. Sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta faɗa wa gidan talabijin na Fox News cewa cikin shekarun nan gwamnatin shugaba Trump ta kubutar da mutum 55 da ake garkuwa da su a ƙasashe 24. Tuni dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bada tabbacin aukuwar wannan farmaki, sai dai bata ambaci sunan mutumin da aka kubutar ba. Fitaccen jarumin nan ɗan asalin ƙasar Scotland Sean Connery, wanda ya samu ɗaukaka da fina-finan James Bond cikin gwamman shekaru da ya kwashe yana harkar fim, ya rasu yana da shekara 90. A yau Asabar BBC da Sky News suka rawaito rasuwar ta Connery. First Minister ƙasar Scotland Nicola Sturgeon ta ce ƙasarmu na alhinin rashin ɗaya daga cikin fitattun ƴaƴanta, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Masu bibiyan fina-finan marigayi Connery za su fi tuna shi da fim ɗin da ya fito a matsayin jarumin jami'in leƙen asirin Burtaniya da aka fi sani da 007, wanda marubucin ƙagaggun labarai Ian Fleming ya ƙirƙira, wanda kuma Connery yake fitowa a matsayinsa, inda ya fara fitowa a fim ɗin Dr. No a shekarar 1962. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya rage kwana uku a kammala yaƙin neman zaɓe a kuma garzaya rumfunan zaɓen domin kaɗa ƙuri'a, a yau Asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin Amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da akan yi kare jini buri jini, inda shugaba Donald Trump ya maida hankali kan Pennsylvania, yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya shirya yin gangaminsa a Michigan. Shi dai shugaba Trump ya yi nasarar lashe jihar ta Pennsylvania da 'yar ƙaramar tazara a shekarar 2016, yana kuma fatan ganin ya sake lashe jihar a wannan karo ma. Binciken jin ra'ayi na baya-bayan nan ya nuna cewa Biden yana gaba da Trump da 'yar ƙaramar tazara a jihar. Masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a Turkiyya sun zaƙulo wata gawa ƙarƙashin baragunan gine-ginen da suka rushe a gundumar da ake kira Birakli a jihar Izmir, wacce bala'in girgizar ƙasa ya afkawa. A ranar Juma'a girgizar ƙasar ta afkawa Izmir, birni na uku mafi girma a ƙasar ta Turkiyya, inda ta halaka mutum 27 ta kuma raunata wasu 800. Shugaban hukumar da ke sa ido kan aukuwa da bincike kan girgizar ƙasa, wacce ke birnin Santanbul, Haluk Kwazina, ya ce girgizar ƙasar ta fi shafar jihar ta Izmir. Gwamnan jihar Yavuz Selim ya ce an ceto aƙalla mutum 70 daga faraguzan wasu gine-gine hudu da kuma wasu wurare 10 da suka rushe. A lokacin da girgizar ƙasar ta auku, an ga mazauna birnin suna ta fita kan tituna a firgice a birnin mai yawan mutum miliyan 4. Amurka ta zartar mutum miliyan 9 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ranar Juma'a, bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan 1 cikin mako biyu a cewar cibiyar da ke bindiddigin annobar a Jami'ar Johns Hopkins. Zuwa safiyar yau Asabar, Amurka na da mutum miliyan 947,400 da suka kamu da cutar ta COVID-19. Hakan na nufin an samu ƙarin mutum 29,000 kenan tun daga yinin ranar Juma'a.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga birnin Kwanni da ke jamhuriyar Nijar na cewa an yi nasarar kubutar da Amurken nan da 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da suka sace a yankin na Nijar suka kuma tsallaka da shi Nigeria. Wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar a yau ta nuna cewa da sanyin safiya aka kubutar da Amurken a wani yanki da ke arewancin Nigeria. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Rahotannin da ke gare mu da zafin su daga birnin Kwanni jamhuriyar Nijar na cewa yanzu haka ba Amurken nan da 'yan bindiga daɗi suka sace a kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a garin Masalata a kilomita 400 gabas gaban birnin Yamai na Dab da Sabka. Lokacin da nake haɗa wannan rahoto a cikin helicopter na musamman na rundunar sojojin Amurka a gaban birnin Yamai bayan da aka kubutar da shi daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi kuma suka tsallaka da shi cikin tarayyar Najeriya kwanaki hudu da suka gabata. Na tuntube babansa Bruce Walton da ke garin Galmi a lokacin da aka bada sanarwar kubutar da yaronsa domin jin wannan labarin ko haka ne, inda muka soma da tattauna da shi kamar haka.
Monsieur Bruce Walton, bonjour.
C'est moi.
Nous venons d'apprendre que votre enfant vient d'être libéré.
Et moi aussi j'ai appris, c'est bon.
Est-ce que vous avez appris dans quelles conditions il a été libéré?
Non.
Vous n'avez pas de détails par rapport à sa libération?
Non, seulement on m'a dit que c'était l'ambassade qui m'a dit qu'il est libéré et il était à Niamey.
Donc il est actuellement à Niamey à l'aéroport.
Bon, peut-être qu'il a quitté l'aéroport à ce moment.
Malam
Bruce Walton ina kwana, ya amsa da cewa ni ne Bruce Walton kuma lafiya lumi. Sai ni ce masa mun samu labarin kubutar da yaronka, sai ya ce haka ne domin a yanzu nan ofishin jakadancin Amurka a birnin Yamai ya sanar da ni cewa ya kubuta. Sai na kara tambayar shi ko cikin wani hali ne aka kubutar da yaron nashi, sai ya ce ba wani bayani da aka bashi akan haka. Sai na ƙara ce masa, to yanzu yaya za ka yi tunda ga ka za ka je babban birnin Yamai ko ka bar zaman garin birnin Kwanni ne? Sai ya ce ƴan uwansa da ke can ƙasar Amurka na ta kiransa domin ya koma can, amma ya ce mini tunda yana da nashi kamfani na yin cako na nonon raƙuma a nan garin birnin Kwanni, to ko ya tafi ƙasar Amurka zai dawo garin birnin Kwanni. Domin a cewarsa a yanzu ne a lokacin da muka yi waya da shi, ya tattauna da shugaban rundunar 'yan sanda masu kula da iyaka CMCF na nan garin birnin Kwanni domin su ga ta wace hanya ce za a rika ba su kariya don in ya dawo ya ci gaba da harkokinsa tunda yana da kamfaninsa a wurin. Sai na ce masa ya kake ji a halin yanzu? Sai ya ce ai babu kamar wannan ranar daɗi tunda an kubutar da yaron sa.
CMCF là-bas pour lui dire que après mon retour des États-Unis, on va discuter de comment arranger ma vie là-bas. Parce que moi, j'ai mon entreprise là-bas. Moi, j'ai dit que j'ai mon entreprise là-bas à Kwanni, donc c'est sûr que je vais retourner.
Vous allez retourner à Kwanni pour votre entreprise de fromage?
Ah oui, oui, j'ai fait de fromage, c'est vrai, merci.
Wannan kubutar da ba Amurken a wannan iyakar watakila zai sa 'yan bindiga da yi masu garkuwa da mutane da ke wannan yankin su gane cewa bakin rijiya fa ba wurin wargin makaho ba ne. Kamin a san a cikin kowane hali ne aka kubutar da Peter Walton kwanaki hudu da suka gabata bayan an sace shi. Alhali a wannan iyakar da ake sace jama'a kulliyomin a kowane lokaci, akan ɗauki tsawon lokaci kamin 'yan uwansu su ceto su ta hanyar biyan kuɗaɗen fansa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, Har ila yau batun ba American da aka ceto na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki bayan da America ta tabbatar da kubutar da shi a Nigeria, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aika mana daga Abuja.
Dazu dazun nan dai ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya fitar da sanarwa da sakataren harkokin wajen kasar Michael Pompeo ya sanya wa hannu da ke bayanin yadda sojojin kundin banan Amurka suka yi drumiki a Nigeria suka kubutar da ba Amurkan nan da wasu yan bindiga dadi suka sace a kasar Niger suka ketaro da shi Nigeria. Sanarwar ta ce Amurka ba za ta taɓa lamunta ba a yi garkuwa da ɗan ƙasar ta ko da mutum ɗaya ne a ko'ina cikin duniya. Mai sharhi kan al'amuran tsaro a ƙasar Niger, Dr. Abba Sadiq, ya shaida min cewar aikar iyaka tsakanin Najeriya da Niger a halin yanzu na ɗaukar wani sabon salo.
Kaga sai ya zama to yanzu suna hudda mutane, sai su ɗauki mutane kowane rana, kowane dare sai an hudda mutane, an tai da su, ɗan uwansu sun ba da kuɗi. Kaga wannan bada kudin da ake shi da kanshi yana musu kudin, yana musu amfani, suna dokan sabon mutane, suna saye-saye, suna abun nan. To shine yasa yanzu abun lalle ya zama babba a Niger, kuma sai ya zama to da yake mutane sun gane Niger ita kadai bata iya, sai ta gama karhi da Nigeria, sai ta gama karhi da Chad, sai ta gama karhi da Cameroon.
Mazauna kan iyakar Nigeria da Niger dai irin su Musa Jibrin na nuna irin wannan garkuwa da Turawa ka iya shafar tattalin arzikin kasashen yankin.
Zai shafi kasashen Nigeria da Niger dukan su biyu, zai rage kwarin gwiwa masu shigowa ta harkar kasuwanci, abin da ya shafi Nigeria da Niger zai shafe su. Sannan kuma duk wanda suke son saka hannun jari akan abin da ya shafi kasuwanci a wayannan kasashe guda biyu, to a gaskiya irin wayannan abubuwan in suna faruwa da abin da ya shafi rashin tsaro, hakan zai rage kwarin gwiwa a wayannan mutanen. Saboda haka wayannan kasashe guda biyu ya kamata su haɗa gwiwa, su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tabbatar da tsaro a kasashen su guda biyu.
To a irin wannan yanayi ko menene abin yi? Har ila yau ga Dr. Abba Sadiq,
ya kamata mu gama gwiwa. Wannan yakin ba za a iya ci shi ba in ba a sa al'umma ciki ba. Su suka iya bada labari da yake ka san mu yanzu kasashen mu ba mu kai ba inda muke da wani abubuwa wanda za mu san abin da yake faruwa, sai dai mutane su gaya ma hukuma inda abin da yake faruwa. In kuma ana so mutane su gaya ma hukuma, dole ka san sai hukuma da mutane sun hada kai. Bai kamata ba mutane suna dare-dare da hukuma da kan. Ya kamata hukuma ta ga jama'a a zamanto ana iya gama kai, ana ma magana juna, in akwai laihi ma a gaya ma juna laihi, saboda a samu a ci gaba da wannan. Ya kamata.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashin Hausa na muryar Amurka, wai ta yaya wata ƙasa kan ci bashi daga wata ƙasar, kuma ta yaya takan biya? Mai tambaya Husaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Shin menene adadin karatun da mutum kan yi kafin ya zama profesa? Sannan kuma shin duk wanda ya zama profesa ya zama cikakken masani kenan a fannin da ya zama profesa din? Mai tambaya Aminu Dan Kaduna a Manawa. To bari mu fara da tambaya kan yadda wata ƙasa kan ci bashi daga wata ƙasar da kuma yadda takan biya. Idan mai tambaya Malam Husaini Dangote karaso na saurare, ga shugaban sashin kasuwar hannayen jarin ƙananan kamfanoni na kasuwar hannayen jarin Najeriya, Alhaji Muhammad Aliko Muhammad Misau, zai maka bayani.
Alhamdulillah, wannan wato akwai basussuka yanda jami'i ko ma'aikaci ko kai kanka Malam Husaini zaka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake buƙatan kuɗi alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko kana jiran dan wani abun kana kaddiran ka da kasa a kasuwa ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana dan bukatar abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wata ila kaman attajiri haka ka je ka ranci kudi to haka kasashe ma suka yi yau alal misali a ce gwamnatin Najeriya tana bukatan kudi da za ta samu ta yi wayansu ayyuka kafin a saida mai ko man fetur da akan sayar a samu a yi ayyukan da ake yi tana iya ba da wayansu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na kasa wannan takardun za a rubuta ne cewa kasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin nan ya cika wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su koko a samu wa'anda za su saye wa'annan takardun su ba gwamnatin Najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi a lokacin da kuɗaɗen nan suka kai lokacin biyan su wanda suka saye takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su su kuma da suka bada a lokacin kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi Malam Hussaini banda haka ƙasashen da domin akwai a kamfanunnuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi rating ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan kasar tana da ƙarfin idan ta ci bashi ta biya koko ba ta da shi ko ta taɓa cin bashi ba ta biya ba koko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wannan ana ce musu rating agencies su ne ake cewa kamar S&P kamar Standard & Poor's akwai wanda ake cewa Moody's akwai nan kasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto & Co so za su dauki kasa kamar Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi EB ne koko a ce BA koko a ce AA wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu kasashen Turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara ba su domin an san ba sa biya so wannan matsayin su sai aka maida su kamar BB ko CC kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya akan kari su ne wa'anda aka ba AA so wa'annan kamfanuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce kasa kaza tana da matsayi kaza kasa kaza tana da matsayi kaza kasa ba ta da matsayi mai kyau da za ta iya sai da takardun bashin da ba a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya bankin duniya nan banki ne da kowane kasa a duniya ya dan kawo dan kason shi daidai karfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada to idan kasa ba ta da karfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan World Bank din wato babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basussukan sai ta dawo ta abuna to kaji dai Malam Hussaini haka a kasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan kasa tana so ta ci bashi yafi mata sauki ta fita ta saida takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya kasarmu Najeriya kwanakin baya ina jin ba a shekarar biyu ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta saida takardun basussuka na miliyan dala miliyan 500 wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa. A nan baya kuma Malam Hussein za ka cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda zamu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan 2000 domin gyara matakan tsaro, kuma an kayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karba. To a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alƙawuran sai a ba wannan ƙasar, in ya zo ita ƙasar sai ta ba mu kuma kuɗin. Idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya. Ina fatan Malam Hussaini dan goce kara suwa ka gamsu da wannan hanyar da na baka.
To watakila Malam Hussaini zai so ya san idan ƙasa ta cika duk wa'annan ka'idoji har ta samu cin bashi amma kuma lokacin biya ita kasa biya, wace rigima za a yi?
Yawanci yanda na ce yanda ake kayyade ƙasa idan ƙasa ta kasa biyan wannan bashin, to kaga matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na ɗaya kenan, dan gaba ba za ta samu wa'ansu basussukan ba. Shi ne a lokacin zaka ji ana cewa ƙasa ta kasa. A nan baya zaka ji ana ƙasashe kamar su Cyprus, kamar su Greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa. Menene kasa wannan? Ta kasa biyan basussuka da ta ci. A lokacin kuma za ka ga yawanci an samu matsi a al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'ansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yanda za ta yi ta biya bashin waje. Sajeji wannan bayanin kenan Malam Hussaini dan goce kara su.
Sannan watakila Malam Hussaini zai so ya san me isa kasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga dumbun kuɗin da take bukata ba, kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya ko ta biya bashi.
Yawwa, wato shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kai kana rike da naira guda yanzu a hannunka, naira gudan nan tana da karfinta, tana da abin da take tsaye a kan shi. Wato wannan naira guda dan ya ita zai saye kaza. Idan yau an san iyakan kudaden da suke aljihun mutane suke cikin banki, kudaden da ake hada da su, yau idan ka je ka tsara bugawa, yau alal misali a ce ko a angwanku Malam Hussaini a ce yau za a zo kowane magidanci a angwan nan a bashi naira miliyan guda, gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi, kayan kuma sayan ba su da yawa. So kaga za a zo a samu hawa-hawan kudade kenan, wato abin da ake kira inflation, wanda kuma ba kasan da yake bukatun shi ba wasan da yake.
Sai kuma tambaya ta biyu kan irin karatun da mutum zai yi kafin ya zama profesa. Idan mai tambaya Aminu Amanawa na kusa ga amsar ka daga bakin Dr. Sani Sambo na sashen ilimi kuma tsangayar ilimi ta Jami'ar Ahmadu Bello Zaria zai baka amsa.
Zama profesa fa aiki ne tukuru, kamar da za ki cewa ya ce ɗauko Kano da Gombe. Akwai mataki bakwai kan mutum zama profesa a university. Da ɗaya dai za a ɗauki mutum in an ya samu sa aka ɗauke shi da digirin shi na farko. Shi ba digirin na farko sai an tantance an so wanda ya ci irin cin nan na fidda tsauna a cikin first class ko kuma 2-1, to su aka fi ɗauka. Kuma yawanci da ka gama ba za a tura kamar bautan kaza a waje ba, tunda mun ga iri a jami'a ce a je kake bautan kaza a nan department da ka gama. To daga nan kafin ka shiga mataki na biyu shi ne assistant lecturer. Farko shi ne ake cin shi graduate assistant, ka gama kana da first class, kana da 2-1. Tun daga nan sai ka yi wa'ansu abubuwa goma guda uku. Na ɗauko sai ka yi jonan. Jonan wata ƙasida ce za ta rubuta wanda za a duba ta a tabbatar ta yi, sannan kuma ka je ta yi seminars guda biyu ko conference papers. Kuma lallai sai an ba da wani rahoton cewa baka a madawalin korafin ka komai da komai bin haƙƙi da gaskiya. Sannan shi ne za a maka promotion ka tashi daga graduate assistant zuwa assistant lecturer. Kaji mataki na farko kenan. Shi kuma kafin ka samu wannan sai ka yi shekara uku kana wannan aikin kwazon. Daga nan assistant lecturer mataki na biyu shi ne sai ka zama lecturer two kuma sai fa kana da masters. Na farko ma kafin ka zama assistant lecturer ɗin nan fa da na gama ka kana da digiri na farko sai kana da digiri na biyu. Ba ta ƙara koma baya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan yadda za a zama profesa da kuma amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad Misau, shugaban kasuwar hannayen jarin ƙananan kamfanoni, da kuma Dr. Sani Sambo na sashen ilimi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, da wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kula da harkokin kwallon kafa a nahiyar Afirka CAF ta tabbatar da shugaban hukumar Ahmed Ahmed ya kamu da cutar COVID-19. Ahmed mai shekaru 60 da haihuwa ya nuna alamun cutar ne bayan da ya dawo daga kasar Masar ranar Laraba 28 ga watan Oktoba. Lamarin da yasa aka gudanar da gwajin cutar a kansa kana aka tabbatar da ya harbu. A halin da ake ciki, Ahmed Ahmed ya killace kansa na akalla kwanaki 14 a hotel dinsa. Mutanen da suka yi mu'amala da shi cikin akalla kwanaki 7, musamman waɗanda suke tare da shi a lokacin tafiyarsa Morocco don kallon gasar cin kofin Confederation, su ma an buƙaci su ɗauki matakan da suka dace. Kwai ɗin tawagar ƙwallon kafar Ghana Sike Akono ya fitar da jerin sunayen 'yan wasa 23 da za su yi wasan cancantar shiga gasar cin kofin ƙasashen Afirka da ƙasar Sudan. A cikin wannan wata daidai za a soma wasannin cancantar shiga gasar cin kofin Afirkan. Tawagar Ghana Black Stars za ta fafata ne da kasar Sudan a ranar 12 ga watan Nuwamba a filin wasan Cape Coast kana bayan kwanaki 5 kasashen biyu za su sake raba rana a can kasar ta Sudan. Kasar Ghana ita ce ta farko a rukunin 6 mai maki 6 bayan nasarar da ta samu a kan kasashen Afirka ta Kudu da Sao Tome and Principe a watan Nuwamban shekarar 2019. Sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com domin samun cikakken sunayen 'yan wasan Ghana Black Stars 23. Dan wasan Super Eagle da ya taka rawan gani a wasannin shiga gasar cin kofin Afirka Victor Osimhen ya zo sama a jerin sunayen 'yan wasa da kocin Nigeria Granit Rowe ya gayyace su domin karawa da Sierra Leone a wasan cancantar shiga gasar cin kofin kasashen Afirka. Osimhen bai samu daman yin wasannin zumunci da Nigeria ta yi da Tunisia da Algeria ba saboda dalilai da suka shafi lafiyarsa, amma dan wasan gaban da Napoli ya dawo ya taimakawa kasarsa. A ranar Alhamis, kocin Nigeria Raw ya fitar da jerin sunayen 'yan wasan Super Eagles 24 da suka hada da Captain Ahmed Musa da ɗan wasan baya William Ekong da mai wasansa a tsakiya Ogenekaru Etibu domin fafatawa da Leon Stars ta ƙasar Sierra Leone a cikin watan Nuwamba. Sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta voahausa.com domin ganin cikakken sunayen 'yan wasan na Super Eagles 24. Gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki yana shauken ganin ya bude filin wasa domin 'yan Najeriya su je su mara wa Super Eagles baya ta yi nasara a kan Leon Stars ta kasar Sierra Leone a wasan cancantar shiga gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2021 wanda za a yi a Benin City. Wannan wasa da ke zama mafi muhimmanci na farko da Super Eagles za ta yi tun bayan barkewar annobar COVID-19 za a yi shi ne a ranar 13 ga watan Nuwamba, wuni guda bayan rantsar da gwamnan Obaseki da matamakinsa Philip Shaibu a wa'adi na biyu. A ƙarshe kuma, bayan samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar corona da waɗanda ke mutuwa a ƙasar Faransa, hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta dakatar da gasar ƙwallon ƙafa ta French Cup ta maza da mata zuwa ranar 1 ga watan Disamba. Ministan wasanni Rosana Marasnino ta ce za a ci gaba da yin manyan wasan tabola ta ƙasar Faransa amma ba tare da 'yan kallo ba. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Baba Makeri, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Wasu dakarun Amurka na musamman sun kubutar da wani ba Amurka da wasu 'yan bindiga suka sace bayan wani farmaki da suka kai a arewacin Najeriya. Farmakin da aka yi amannar ya yi sanadin mutuwar waɗanda suka yi garkuwa da ba Amurkin da dama. Wasu majiyoyin jami'an gwamnati biyu da suka nemi a sake sunansa sun ce farmakin da aka kai wanda ya kubutar da Philip Walton mai shekara 27 ya haɗa hadda dakarun Amurka na musamman da ake kira Navy Seals, inda suka ƙara da cewa babu wani sojin Amurka da ya ji ko da ƙwarzani kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. A ranar Talata da ta gabata aka sace Walton a gidansa da ke gabashin jamhuriyar Nijar a cewar majiyoyin. Wani jami'in diplomasiya a ƙasar ta Nijar ya ce a halin da ake ciki, Walton na gidan jakadin Amurka da ke birnin Yamai. Tuni shugaban Amurka Donald Trump ya shiga shafin Twitter ya rubuta cewa wannan babbar nasara ce ga jaruman dakarunmu na musamman a yau.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da ke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Mahmud Lalo da ya tayani gabatarwa, sai kuma Haidu Haili da ya hada mana shirin. Ni Khadija Tariki cewa ku ta lafiya. Ma assalamu.